Mai sauraro, sunana Yusuf Nadabo Ismail, akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 4, inda a daidai wannan lokacin kotun karkashin mai shari'a DJ Abda Aboki ta sallami wani matashi kuma ta wanke shi, wannan matashi wanda ake zargi da laifin hada baki da kuma laifin fyaɗe, daidai wannan lokaci kotu ta ce bata same shi da laifi ba kuma ta sake shi. Kai tsaye muna tare da wannan matashi, za mu so mu ji cikakken sunanka.
Sunana Saifullahi Haruna Kabo, wanda ake kira da ɗan inya cikin garin Kabo da ke unguwar Zage. Wanda
to ga shi yanzu an yi maka shari'a, tun tsawon wani lokaci kake a hannun hukuma?
Shekara uku kenan da wata hudu.
Kana ina?
Ina gidan kurkuku, wanda hakan duk da haka kotu ta yi min adalci, ta yi min halalci, ta duba, ta yi bincike, ta kama mai laifi, ni kuma da ta tabbata ba ni da laifi, ta sake ni. Alhamdulillah, ba abin da zan ce da kotu sai dai in ce Allah ya saka mata da alkhairi, Ubangiji Allah ya ɗaukaka ta.
To yanzu wannan shekara uku da 'yan watanni da kai a gidan yari, wani darasi ka koyo a gidan yari a wannan shekara uku da kai?
Wannan shekara uku da na yi a gidan kurkuku, watan na koyo darasi da dama, wanda shi nazari ne na karatu na rayuwar dan adam, wanda dole ka tsaya ka gina rayuwarka. In ma kana yin abun da ka san ba daidai bane ba, yana da kyau ka gyara. Saboda me? Gidan kurkuku, idan gidan kurkuku gida ne na gyara hali, idan ka so ka gyara, idan ka so kuma ka bata. Domin in ka ji gidan kurkuku kana iya yin shaye-shaye, in ka yi niya, idan baka niya ba kuma ba za ka yi ba. Idan ka yi zuciya da rayuwar da zuciyarka, idan ka ƙarfafa zuciyarka, in Allah ya taba za ka abin da ba. Sannan
ana cewa shi zargin da ake yi muku, ko da yake kai yanzu an wanke ka, kamar zargi ne na cewar kun haɗa baki da kai da ɗan uwanka, kun yi wa matar kawun ku fyaɗe. Ya kake lokacin da aka yi muku wannan zargin?
A lokacin da na ji wannan gaskiya ba ƙaramin jin kunya na ji ba, da kuma tsabar cin zarafi na da aka yi, da kuma ɓata zuri'a mu, da kuma ɓata zuri'a mu suna, wanda hakan shi hakan da yasa an zalunce ni, kuma ba zan taɓa yafewa ba har sai Allah ya bi mu hakkina. Saboda an riga an zalunci rayuwata, an cutar da rayuwata, kuma sannan ina kan gane karatu na an tsayar da ni.
To yanzu ga shi kotu ta wanke ka, ta sallame ka, zaka koma gida, ya za ka je ka ci gaba da yin rayuwa a cikin al'umma?
Yanda zan ci gaba da yin rayuwa a cikin al'umma, zan tsaya in gina kaina ne, domin me tsaya in gina kaina ne, domin kare mutuncin kaina. Sannan dama tsora daga inda na tsaya, tunda dama ina karatu. Sannan kuma zan nemi sana'a in tsaya in kama bilhaki daga tsaya, wanda ga ni ga yana yanda ni ba zan so wani abu ya cutar da shi ba, kuma ni ma ba zai so wani abu ya cutar da ni ba, saboda ya rinka faɗa min gaskiya. Saboda yanzu rayuwa inda ta nuna, in kana yawo da mutum ma, idan kun kai ku uku ko ku hudu, duk yana iya jefo ku a cikin wani irin kes, ko da wata wani abun ya zo ya same ku, wani bala'in ya zo ya same ku, yana iya ɗauko ku. Saboda haka
yanzu daga nan ina za ka tafi?
Daga nan bayan da na dosa illa gidan ubana Kabo local government da ke unguwar Zage.
To ka ce shekarar ka uku da 'yan watanni a gidan yari, ya batun kuɗin mota?
Kuɗin mota babu, wallahi ban da ko sisi, tunda daga gidan kurkuku na fito, kuma kuɗi doka ne a gidan kurkuku.
Mai sauraro, sunana Yusuf Nadabo Ismail, kuma a daidai wannan lokaci ana karantawa shi wasan ɗayan hukuncinsa, kuma da zarar an kammala karanta wannan hukunci za mu ji abinda ya biyo baya, kuma zan sake dawowa da kuma ɓangaren su masu gabatar da ƙara, su ma mu ji martaninsu. Yusuf Nadabo Ismail, akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 4.